الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شاتكوس غوتن ليا شكرا تدودي لدري حدود أربعين نبيو هجرية ونشيني داشي دبوكي غوتن ترى shekara ta 2020 miladiya muna darasi na 14 a cikin wannan sura mai albarka suratul hajj da mu tashi aya ta 53 insha Allah ta'ala arama bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم
الله مدعوك انسركي يتشيق بده من بياني دنغن دا hikimar da ta sa wato shedan yake jefa shubha da bata a cikin wahayi ko maganganun da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sallallahu alaihi wasallam dan jarrabawa ne ga mutane kusan mun yi bayani a can ayar baya da Allah tabaraka wataala ya gaya mana irin yadda shaidan yake zuwa in Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta wahayi da maganganun malamai da suka faɗa akwai kissar Gharaniq wanda muka ce kissa ce batacciya da take nuni akan wai Annabi yayi da'a wa gumaka ko kuma yayi sujjada wa gumaka ko wasu sun yi sujjada wa gumaka wanda wannan ba haka bane wanda zamu yi bayani akan lalacewa wannan kissa ba haka bane amma wanda ayat take nufi shine idan Allah ya wahayi shedan yakan jefa wa mutane shakka a cikin zuciyarsu na kin karban wannan wahayi dan ya batar da su to shine Allah ya ce yayi wannan ne dan jarrabawa a gwada ka shin zaka bi shaidan ko zaka bi Allah li yaj'ala ma yulqi shaytanu fitnatan shine jarrabawa din Allah ya dan ya sanya abinda shaidan yake jefawa din nan na shubha a cikin maganganun nan da Annabi ya faɗa ko aya da ya karanta fitnatan lilladheena fi qulubihim marad jarrabawa ce ga wadanda zukatansu akwai ciwo wal qasiyati qulubuhum da kuma wanda zukatansu ka gegashe Allah yayi wannan ne wato ikhtibaran wa imtihana don jarrabawa kuma damar rayuwa gaba ɗayan ta akan jarrabawa take wanda ya ci shine zai samu gidan aljanna wanda bai ci ba kuma sai fada cikin wuta Allah ya yi musamman ga wadanda suka tantsu akwai ciwo ko akwai rashin lafiya akwai shakka akwai kokanto akan imani da Allah so yanzu ne da an yi wani abu sai su shiga cikin shakka wadannan kuma su ne munafukai da kuma wadanda zukatan suka kekashe su ne kafirai wadanda suke bayyana ƙaryata Allah ƙarara ba sa boyewa wannan da ya ji aladin muta'alliq ne da alqa da yace alqa shaytan fi umniyati ar-rusul wal anbiya da muka yi bayani to li yaj'al Allah ta'ala dalika al-ilqa fitnatan lil ladina fi qulubihim marad Allah ya sanya wannan abin da shaytan yake jarrabawa ne ga wanda zakatar su wato akwai ciwo akwai rashin lafiya shi yasa sai su ci gaba da dawwama a cikin batar da suke rayuwa a kai su jure su doge akan fasikancin da suke yi sannan sai Allah ya ce wa innal zalimina lafi shiqaqin ba'id ya fadi makomar azzalimai wadanda suke zukatan su akwai marar wadanda suke zukatan su sun kekashe to lalle suna cikin shiqaq shiqaq sabani suna cikin khilaf sabani akan gaskiya ma'ana sun saba wa gaskiya saboda me bi sababin nifaqihim wa kufrihim don munafircin su da kafircin su kullun shi munafiki to baya san bin gaskiya baya kuma aiki da gaskiya kuma zai ta jidali da jayayya don fada da ita gaskiyar haka kafiri shi ma yake gidansu daya to sai Allah ya dada fadan wata hikimar da ta sa ya kaddara shedan yake jefa wannan shubha da waswasi a cikin zukatan mutane dangane da wahayi na Allah tabaraka wa ta'ala dalilin shine waliya'lama alladhina utul ilma annahu alhaqqu min rabbika dan wadanda Allah ya bawa ilimi su san cewa wannan abinda annabi ya zo da shi ko wannan qur'ani ko wannan addini gaskiya ne daga ubangijinka fayu'minu bihi wato su imani da shi وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق وان الامر ان انه yana komawa ne ila ma jaa bihi ar-rasul ko ar-rusul wal anbiya min inda rabbihim izuwa ga abinda manzanni suka zo da shi daga ubangijinsu so Allah yayi wannan ne dan malamai a cikin bayi wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su ilimi kuma ya ba su imani ya sanya musu kyamar kafirci da fasikanci da munafirci da sabon Allah dan su da tabbatarwa annama ja'a bihi rasul sallallahu alaihi wasallam haqq abinda manzon Allah ya zo da shi da sauran annabawa gaskiya ne kuma daga Allah ne sai su samu karin imani bayan imani fatukhbita lahu qulubuhum fatukhbita sai zukatan su su kankan da kai al-ikhbat kankan da kai ko kuma nutsuwa fatukhbita lahu qulubuhum zukatan su su samu nutsuwa rayukan su su samu kwanciyar hankali da abinda Allah ya yi ko annabi da shi su ba su cikin tashi hankali da firgice da damuwa wa inna allaha la hadi alladhina amanu lalle Allah ta'ala shine mai shiryar da waɗanda suka yi imani wa saddaqu anbiya'ahum wa rusulahum suka gaskata annabawansu da manzanninsa ila siratin mustaqim lalle Allah mai shiryar da su ne zuwa ga hanya mai gaskiya yusiluhum ila sa'adati fid dunya wal akhirah hanyar da za ta kai su zuwa ga rabauta a duniya da lahira ya Allah ka dora mu akan shiriya Allah ka ba mu tawfiki da dacewa so kisar da aka kawo ta al-gharani dinnan can da aka ce tilkal gharani qulula wa inna shafa'atahunna latutaja da aka ce annabi ya karanta shi dan ya jefawa annabi a harshen sa ya karanta wani abin da yake ba qur'ani ba ya shigar da shi to wannan kissa ba haka bane ba haka bane malamai na da na yanzu sun ce wannan kissar ba haka bane kuskure ne kai ƙarya ce ba daga cikin malamai na da wadanda suka yi fada suka yi raddi akan wannan kissa akwai al-Imam Fakhruddin Razi rahimahullah ya fada cewa yace qissatul gharaniq batilatun inda ahli tahqiq wannan kissa ta cewa shedan ya jefa wa annabi wannan kalma ya fada shi daga dare shi kamar da aka ce can alqa shaytanu fi umniyatihi din suka ce ai wani abu ya jefa masa ya je karanta a matsayin qur'ani ba haka bane malamai masu hakiki sun ce ba haka bane kuma sun kafa hujjoji daga alqur'ani da sunna ba yanda za a yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo ya faɗi wani abin da ba Allah ne ya turo shi ba dan Allah yayi magana ya faɗa masa kada ya kuskure ya faɗi wani abin da ba Allah ya gaya masa ba yace walau takawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadhna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin wama minkum min ahadin anhu hajizin wa innahu la tadhkiratun lil muttaqin so Allah tabaaraka wa ta'ala ya hana annabi yayi aqawil walau takawwala alaina ba'd al-aqawil abinda ake nufi da a ce zai kirkiri wasu zance wasu maganganu wanda ba ni na fada ba inji Allah ya fada sai Allah ya fada hukuncin wanda alhamdulillah annabi ba zai yi ba ana gaya mana ne mu dan mu fadaka kada mutum ya yanki wani abu ya ce Allah ne ya fada da fadin sa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha da abinda annabi ya fada Allah ne ya yi masa wahayi so babu magana a ce shedan ya jefa masa ya masa wahayi da fadin sa kul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi ni bai isa ba in canja wannan alqur'ani da karan kaina in attabi'u illa ma yuha ilayya kawai abinda akai min wahayi nake bi to maganan ma cewa shedan ya jefa masa wasu kalmomi ya fada wanda Allah ba Allah ne ya fada ba daidai bane kuskure ne a sunna yanzu kamar da Imam al-Bayhaqi ya fada yace wannan kissa din bata tabbata ba bata inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda Imam al-Bukhari ya ruwaito kissa ingantacciya kan wannan a cikin sahihin sa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karanta suratul najm yayi sujjada wa sajada fiha al-muslimuna wal-mushrikuuna wal-insu wal-jin ya karanta suratul najm da musulmi da mushrikai da mutane da aljanu duk suka yi sujjada amma da yazo Imam al-Bukhari bai kawo kissan wannan gharaniq din nan wannan kalma da aka ce an jefa tilkar gharaniqul ula wa inna shafa'atun la turtaja kuma ya ruwaito wannan wato hanyoyi hadisai ta hanyoyi da yawa amma duka babu wannan maganar al-gharaniqul ula din nan sannan a hankalce ma ba yanda zai manzo da Allah ya turo shi daga Allah waya ce shedan ya jefa masa wata kalma a bakinsa bai farga ba ya je ya fada a matsayin qur'ani bai zai tabbayya ba ya za a yi ma annabi ya girmama gumaka ai bai zai yi ba kun sani fa cewa girmama gunki kafirci kuma annabi iya rayuwarsa gaba daya fada yake da gumakan nan to ya za a yi a zo ya kawo wata kissa a ce wai ya girmama gumaka wannan ba daidai ba ne kuma inda an halatta haka in aka halatta haka ga annabi to an fa cire amincin shari'a kenan ba garanti wani ma zai ce ai wasu abubuwa ma da ya faɗa din shedan din da ya faɗa wani ya zubillah tabbatar da kissar gharaniq ga annabi to cire amana ne da aminci dangane da shari'a da ya zo da ita wanda kuma zai taɓa yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam yana a wata sabanin abin da Allah ya sa shi ba waɗannan su ne kaɗan daga cikin fuskoki da malamai suka yi bayani dangane da lalace waccan kisa wacce inganta ba. Wasu malaman suke cewa wannan kisar garaniq ɗin duk da cewa ba zai taɓa yiwa ma a shar'ance a ce ta faru ba, Qur'ani ya ƙaryata ta kamar yadda muka kawo ayoyi, to babu wata hanya amintacciya ƙwaya ɗaya da ake iya kafa hujja da ita da za ta tabbatar mana wannan kisa ta garaniq. So ya kamata mutane su sani cewa Qur'ani dukansa gaba ɗaya zancen Allah ne, kuma babu ra'ayin wani a ciki, babu zancen wani. So ya za mu fassara ayar kenan, da ya ji alama yulkin shaitanu fitna, abinda shaitan yake jefawa din nan, menene shaitan yake jefawa da Qur'ani ya tabbatar, wato shakka da waswasi da yake hana wasu su ki su yi imani da Qur'anin ko su karɓi abin da annabi ya faɗa, shine abin da shaitan yake jefawa a zukatan wato mutane. Kamar yadda ba shaitan ne ya gaya musu cewa shi matsafi ba ne, sun faɗa masa ƙarar suka ce shi matsafi ne, suka ce shi mawaƙi ne, suka ce tatsuniyar mutanen farko yake gawa asatirul awwalin ittatabaha fahiya tumla alayhi bukratan wa asila, duk sun faɗa. So wannan shaitan ne yake jefa musu dan ya haramta musu ni'imar bin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم هرزوا فدنسا وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك تخبت له قلوبهم كما للي ألا ينا شريا دا ما سي إيماني إذوا أدحيا وانتتكي مديدي تيا تسيكم الله تبارك وتعالى يهمنا بيان تيوا سوكم كافري دوانا بياني دا أكي ذاس تيغا بدا zarcewa akan shakkar su dangane da Al-Qur'ani har kiyama ta zo. Shi kafiri a karan kallahu kullum yana sa maka wato shakka ka ika yi imani da wannan Qur'anin. Na farko dai su ba su yarda da shi ba, wanda ka san kafiri ne, in dai wani kafiri ne to bai yarda da Qur'ani ba, to kuma duk yanda za su yi su hana ku ku yarda da Qur'anin to za su yi, da sun yi yanzu ma kuma suna kan yi, kuma ba za su daina yi ba ila kiyamisa. Na sha yin bayani a karatu ina maimaitawa cewa ana yaƙar mu ƙwarai da gaske akan harkar Al-Qur'ani da imani da Al-Qur'ani ta hanyoyin da mun sani ko ba mu sani ba. Kaɗan daga cikinsu wato shirye mana ganin girman shi Al-Qur'anin a zukatanmu, da shirye mana ganin muhimmancinsa a rayuwarmu. Ba sai sun zo sun ce karka ga muhimmancin Qur'ani ba, karka girman Qur'ani ba, a tsari da za su ci dora mutane akai, tsaruka da suke ta dora mutane akai wanda yake dauke hankalinsu daga Qur'anin, wannan shine babban adowi, babban mai maki abokin gaba. Mun wayi gari wasu yau daga cikin mu tsakaninsu da Qur'ani sai Ramadan, idan Ramadan ta zo za a dauka ai tai ana neman lada. Mun wayi gari daga cikin mu akwai waɗanda suna iya kashe ko miliyan nawa ne su kai yayansu su yi karatu na zamani na boko, amma kuma ba sa zuwa karatun Qur'ani. Mun waye gari yau a gidan musulmi akwai gidajen da babu Qur'ani izo 60, wallahi babu karab kacab gidan, wallahi tun daga baban har mama har direban mota har mai shara har mai duk gaba daya babu Qur'ani izo 60 a gidan shi. Inda yana da muhimmanci zai bar gidansa idan babu Qur'ani. Mun waye gari 'ya'yanmu an sa musu ganin darajar wani ilimi daban ba na addini ba. Za a ce ku haddace kaza, ku rike kaza, ku rike kaza, dan za ku zama kaza, amma ba dai Qur'ani ba. Makarantun Al-Qur'ani ba su da daraja, ba su da matsayi. Haka ake ta kokarin kuma a nuna masu karanta Qur'ani su ma ba daraja bane da su, ba matsayi bane da su a zamanance. In kaga wani yana girmama Qur'ani, yana mutunta shi, to wanda ya san Allah ne, mai imani, wanda yake jin wahayi. Amma waɗannan mutanen a tsarin su mai hadda Qur'ani, mai primary school certificate ma ya fi shi. Waɗannan mutanen a tsarin su mai secondary school certificate ya fi mai Qur'ani. Waɗannan mutanen mai degree ya fi mai Qur'ani, mai kaza ya fi mai Qur'ani. Saboda baya cikin layin masu ilimi ma a cikin rubuce-rubucensu. Inda za ka haddace Qur'ani, ka haddace, ka haddatar, ka haddace, ka haddacar, ka rubuta, ka sa a rubuta, ka gyaggyara, ka rubuta Qur'ani ba ɗaya ba, ba biyu ba. Inda ba ka taɓa zuwa makarantar primary ko secondary ba, sunanka illiterate, jahili ne sunanka a wajensu. Wannan ya haka yake a rubuce. Da aka tashin hankalinsu shi ne baka je makarantar boko ba. Wani ya je census, na taɓa gaya muku a karatu, ya je ƙofar gidan wani dattijo, wani bawan Allah, gangarama da cin Al-Qur'ani, ya haddatar da mutane, ya rubuta Qur'ani, ya yi kaza. Yana ta tambayansa, baba shekaran ka nawa ka, shekara kaza, a ina ka haife ka, wuri kaza. Baba an yi makaranta, sai ya ce ya ƙware kuwa, ya ce ka je nazari, ya ce mai nazari. Ya san bai gane ba, sai ya ce kaji primary, an taɓa yin primary, sai ya ce makarantar yara da suke zuwa ta boko, ce eh, ce ban je ba secondary ba. Da yake diga ne, tunda ya ce ma bai je primary ba, bai kamata ka tambaye shi wanda ya secondary ba, ba ya ka tambaye shi ya je secondary, tunda dama bai je primary. A ƙarshe abin da ya rubuta masa illiterate. Amma wannan mutumin kuma ba a tambaye shi Qur'ani shekarar ka nawa da haddace Qur'ani ba, mutane nawa ka haddace Qur'ani, Qur'ani nawa ka rubuta ba. A ƙasar nan akwai mutumin da yake, tunda yake a rayuwarsa kullum sama da shekara 40 da ta wuce kawai Qur'ani yake rubutawa, a nan jihar ta Kano. An ɗauki hotonsa, an sa a WhatsApp, an sa a Facebook. Mahaddacin Qur'ani yakan rubuta Qur'ani tun daga bakar hannasa, bai kuskure ko wasali ɗaya ba. Kuma ko a bacci ko a mafarki, duk abin da ka tambaye shi Al-Qur'ani sai ya baka amsa. In ka gaya masa Rabbana, to sai ce tsaya, sai ya gaya maka duk Rabbana Qur'ani gaba ɗaya. Kai ba ma Rabbana ba, Allahu Allahu cikin Qur'ani, wallahi sai ce tsaya, sai ya karanta ma ko ina a nan jihar Kano. Amma wallahi tallahi gidan ƙasa yake ciki, cikin talauci aka ɗauki hotonsa, talauci kamar me, ba ma ya san da shi. Sai kwanan nan wani ya turo min, yake gaya min cewa an ce deputy gwamna na nan jihar Kano, Allah ya saka masa alkhairi, ya ji ya sa an rugurguje gidan mutumin, yana sake gina masa. Amma misali mutumin da yake da matsayi da daraja irin wannan, a ce yana zaune bayi da sana'a, bayi da albashi, bayi da wurin da zai zauna, cikin gidan ƙasa ga talauci, takaddar ma da zai rubuta Qur'anin ma tashin hankali, sai an sayar da dabbobi, sai an je gona an yi noma a samu kuɗin, a zo a samu takaddar da za a rubuta Al-Qur'ani a garin nan, a nan jihar. Kowa ya gani yana nan ana ta yaɗawa. To shine abin da nake muku bayani, mun zo lokacin da ake nuna mana a aikace da tsarukan da ake ga mana cewa mai Qur'ani bai da daraja kuma za su zo nan gaba za su rinka gaya muku Qur'anin ma bai da kima za su yi ta dora ku kuma akan wani abin da shi suke so ku rayu kuma haka za ku rayu gashi nan ai kuna gani duk bage-bagen ku da make-maken ku yaron ka ya gama ya ci wayar da ne ku shine kula waye da ne kon nan fa wani ma dan giya ne yana cikin giya yake maka ta wallahi yana sai ya sha giya yayi tatil ya dauki alƙalamin ya maka ta tura ma dictionary dinka ko credit dinka ko file dinka kai hankalinka yana tashi ne in yaron ka bai ci wayar da ne ko ba amma baya tashi in bai iya Qur'ani ba baka kai danka islamiya yaro karami yazo ya same ni yaro karami baba yace malam dan Allah ka sani a makarantar ka nace kai ya kai na baban ka yace wallahi ya ki ya sani malam kullun sai dai yace mutum makarantar boko in ka dawo yace mu je mu yi kaza ba ma zuwa islamiya shi da kansa yaron bai balaga ba suna nan dewa ku mutunta makarantun Qur'ani ku mutunta malaman Qur'ani ku darace Qur'anin ku kuma ku sa ƴaƴan ku su haddace Qur'ani kuma ku ta karanta Qur'ani mai haddace Qur'ani wallahi da shi za ku tsira duk wanda ya watsar da Qur'ani ya bar Qur'ani wallahi tallahi ya kama halaka kuma ya kama tabewa to Allah tabaraka ta'ala a cikin ayoyin nan da malam zai karanta mana yanzu yana mana bayani cewa su fa kafirai fa har duniya ta tashi ba za su daina shakka akan Qur'ani da kin yarda da shi ba kuma Allah ya ce zai hukunci ranar tashi alkiyama zai yi sakayya ga waɗanda suka munana da irin mummunan aikinsu kuma zai yi sakayya ga waɗanda suka kyautata da kyawawan ayyukansu haramma mai Allah ya ce
ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم
الله أكبر يا عند الله تبارك وتعالى يمن بيان حال كافري أمتاكم فرقو sannan kuma sai bayani akan halin mu'minai a mataki na biyu sai ya dawo ya ci gaba da yi mana sharhi akan dabi'a da hali na kafirai ya dawo ne ya dora akan wa inna adh-dhalimina lafi shiqaqin ba'idin nan yace wala yazalu alladhina kafaru fi miryatin minhu wadanda suka kafirta ba za su gushe ba suna mirya wato wannan mirya din malamai suka ce akwai luga kamar haka luga ne guda biyu luga tani mashhuru tani na farko dai min din al-zamir din yarji'u ila al-qur'ani al-karim ko kuma ila ma ja'a bihi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam من الشريعة الإسلامية من عند ربه وسكت إلى ما ألقاه الشيطان سوسو ودن دسكي كابري بلا سبوشي با سنة شكا سنة سا شكا كما سنة سا شكا أكم ونا القرآن دن wannan alqur'anin da alladhi ahkama Allahu ayati Allah ya kyautata ayoyin da yace wal ya'lam alladhina utul ilma amma sai yace yau gashi kafirai la yazalu alladhina kafaru fi shakk in an ce mirya ana nufin shakka da raib suna shakka suna kokanto cikin abinda Allah ya maka wahayi ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam me yasa bisababi qaswati qulubi wato saboda qaswat qulubi ke kashewar zakatansu da kuma tsabar sha'awar amusanta alqur'ani amusanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bala su fice ba wai sai istamiruna ala hadhihi alhal hatta ta'tihum sa'a har alkiyama ta zo musu shine as-sa'a baghta fajja ba auni kiyama za ta zo musu ba auni ba zato ba tsammani aw ya'tihum azabu yawmin aqim ko kuma wato azabar wata rana da babu misalin irinta wajen kunci da azaba da tsanani ta zo musu malamai suka ce yawmun aqim na kamar da Imam Mujahid ya faɗa suka ce ranar Badr yawmun aqim hatta sai ranar Badr ta zo musu ranar da za su sha kashi a hannun musulmi haka Imam Ikrima ya faɗa haka Sayyid ibn Jubair ya faɗa haka Imam Qatada ya faɗa haka Ibn Jarir Imam Mufassirin ya zaba hatta ya ce azabu yawmin aqim azabu yawm Badr ranar Badr Imam Mujahid a wata riwaya ce yawmun aqim yawmul qiyama la laylata lahu bai da dare ranar kiyama ba ta da dare la ilaha illallah ba ta da dare kenan yawmun aqim rana ne wato na kiyama me yasa aka ce aqim ai akan ce da mutum ma aqim saboda baya haihuwa an gane ko ya habu liman yasha'u inaha wa ya habu liman yasha'u adh-dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inasa wa yaj'alu man yasha'u aqima aqima ana nufin wanda baya haihuwa so yawmun aqim din ana nufin ranar kiyama saboda ba ta da dare sai har wato azaba wato ta zo musu ranar alkiyama wasu sun ce ranar Badr ne na wasu kuma suka ce ranar alkiyama ne kaman ar-rihul aqim ne akan ce iska aqima duk iskar da ba ta zuwa da alkhairi sai a ce ar-rihul aqim iska aqima wanda ba alkhairi babu hadiri ba ruwan sama to haka Allah ya ce za su yi ta wannan shakka da jayayya da alqurani har sai azabar ranar aqim ko dai ranar Badr ko ranar alqiyama ta zo musu maliki yawmiddin kin al-mulku yawma idin lillahi yahkum bainahum ranar mulki a hannun Allah take zai hukunci tsakanin su ikra
الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم
الله يشي وانا رانا يوم الأقيم رانا چه ده قدر الوبنجي ذات بينا رانا كياما رانا چه ده kowa zai gane Allah ya fi ƙarfin kowa rana ce da ba wani mai mulki da yake iya magana akan mulkinsa ko sarautarsa ba wani mai isa da zai nuna isarsa ba wani wani da ya isa ya ɗaga kansa ya ce shi ne wani babu fa'idar rusu kada ainihat kowa za ga ya kifa kai ne kawai al-mulku yawma idin lillah yahkumu bainahum mulki dai ranar wato na Allah ne shi zai yi hukuncin wato da ya ga dama a tsakanin mutane shi ne maliki yawmiddin qul illahumma malikal mulk tu'ti al-mulka man tasha wa tanzi'u al-mulka mimman tasha وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رانده زي بيانا غريك غاني للي الله شيني مي يبو أكب قومي يا كشي كوا يا دم صورة شي كده كما زي تاشي كوا كما زي حسابي أكب كوا كما زي أبن دي قداما ba a kuma tambayar sa akan me yake aikata ba wanda yake sai tambaye shi so as-sultanul qahir at-tasarruful kamil mulki da yafi karfin kowa tasarrufi a cikin duk abin da ya ga dama cikakken tasarrufi to yana tabbata ga Allah na nan tashi al-qiyama sa Allah ce yau mata ce humus sa'atu baghta kiyama za ta zo muku ba aune a wata da ce la ta'tikum illa baghta kiyaman nan ba za ta taba zuwa gare ku ba sai ba kwa zamani kar ka taba zamanin sai ka gama shiryawa ka gama kimtsawa Allah zai tada alkiyama la ta'tikum illa babta a ranar shi kadai ne sai ya wani azaba kuma shi kadai ne sai ya wani rahama kuma shi kadai ne alƙali kuma baya neman shawara kowa falladina amanu wa amilus salihati lalle wadanda suka yi imani suka aikata al'amalus salihat ayyuka na kwarai to za su kasance a wannan rana fi jannatin na'im a cikin aljanna ta ni'ima laksan waci amin suna ne daga cikin sunan aljannatai jannatin na'im walladina kafaru wa kadzabu bi ayatina lalle wadanda suka kafirce suka karyata ayoyin mu allati ja'atuhum biha rusuluna ayoyin da manzannin mu suka zo musu da shi fa ulaika lahum adabun muhim wadancan mutane suna da azaba ta wulakanci za su gamu da wannan azaba wato yanaluna bisababihi ma yanalun min hawanin wa dhul za su dauki wulakanci da tozarta saboda wannan azaba da Allah zai musu walladina hajaru wadanda suka yi hijira min diyarihim daga gidajensu fi sabilillah saboda ila'i kalimatillah wa nusrati dini dan daukaka kalmar Allah da taimakon addinin Allah summa utilu sannan kuma sai aka je aka kakkashe su qatalahumul kufar fil jihad kenan kafirai suka kashe su lokacin da suka je jihadi au matu ko kuma suka mutu ala firashi mu akan shafadar su ba kashe su akai ba mutuwa suka yi amma sun yi imani da Allah sun yi aiki na kware wadancan da wanda aka kashe su a wajen yaki da wadanda suka mutu akan shafadar su amma suna da imani la yarzuqannahumullahu rizqan hasana lalle Allah tabaaraka wa ta'ala zai azurta su arziki wato mai kyau da ya yarda musu ya yarda da shi kuma arzikin da za su yi farin ciki da shi zai yi musu sakayya da wannan arziki shine gidan aljanna iqra
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
wannan rizqan hasana din fa arziki mai kyau shine arzikin da baya yankewa shine gidan aljanna. In an baka gidan aljanna komai na arziki yana ciki. Huwa rizqu alladhi la yanqati'u abadan, har abada ba zai yanke ba. La duniya an baka zai kare, ranar karewarsa musamman ko da ka mutu da shi a kabari, suna miƙa ka kabari, haka zaka je ka shiga ba komai. Malamai masu hikima suka ce lokacin da dan adam ya zo zai shigo duniya, ya shigo hannunsa a dunkule haka, duk jariri ya haife shi hannunsa a dunkule yake, sai an ta kokarin bude hannun, wai alama ne na cewa mun shigo sai mun tara daga dirarsa. Abinda ya nuna ke mun shigo sai mun tara. Amma abin mamaki kuma idan mutum ya zo mutuwa sai ga ya saki hannun haka. Abinda yake cewa gashi nan na shigo duniya na tafi babu komai, ina motocinka sun zama na magada, ina rigunanka da hulunanka sun zama na magada, na matanka za su yi ta kaba su sake sabon aure su yi guda, kai kuma kana cikin kabari. Ina kamfanoninka, ina abin da ka tara? An ce ka bi Allah ka yi, an ce ka taimaka ka yi, ka taimaka ba ka iya cire kwabanka ka taimaki addinin Allah. Hai wannan ustazan ku dabu da mu da Allah, ku taimako taimako ba a san me ma kuke ba abunan da Allah, ko ba ka ba da taimako. In an yi ma magana addini sai ka yi isgilanci, amma kudinka suna tafiya a taron siyasa saboda ƙarya da neman suna, kudinka suna tafiya a taron banza saboda neman shuhura a san kana yi, amma kai ba ka iya kashe kudinka akan hanyar Allah. Dama malamai sun ce duk kudin da aka neme su ta hanyar banza, to ta hanyar banza suke karewa. Ka daina mamaki dan wani baya bada taimako, baya taimakawa, baya tallafi, baya kaza, ka binciki ta yake samun kudin nasu. Ka binciki yaya yake tara kudinsa, ta ina yake samun kudin. Shi yasa shedan ba zai bashi ya samu aljanna da kudinsa ba. Shi ne sirrin. Amma za ka ga wani kaɗan ne halal yake samu, amma shi burinsa kullum ya taimaka wa addinin Allah, ya agaza wa addinin Allah. Wani kuma yana samun yana tarawa mai yawa, tashin hankalinsa a ce a taimaki addini ko a taimaki wani. Idan ya tashi hidimar kansa ba abin da ba zai kashe ba don biyan buƙatarsa, amma an zo na musulunci ba zai yi ba. Bal ma wanda ya ce taimaka ɗin sai ɗauke shi abokin gaba sai ga ai ya takura masa, dan me za a yi ta zuwa a cewa ya bayar ya bayar ya bayar ba. Ya Ubangiji ka ba mu rizqan hasana,
amin.
Allah ka raba mu da mummunan arziki wanda yake subhanallah babu alheri a cikin sa,
amin.
Allah ya faɗa ya albishir ga wanda aka kashe su a hanyar Allah, ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله يقول ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. يا فتمي هجرة سبود الله دنيما يردر الله دمان زن الله سنة متو أترزكيشي تون الله دان سبا ينا وجان الله. وإن الله لهو خير الرازقين. للي أنا شيدامك الله شيني ما في الخير ما سأزر جاوه. yarzuku man yasha'u bighairi hisab. Allah yana azurta wanda ya ga dama ba tare da lissafi ba. Yu'ti man yasha'u duna an yunazi'u munazi'a. Allah yana ba wanda ya ga dama ba tare da mai jayayya yayi jayayya da shi ba, kuma yana bayarwa ba tare da an masa sakayya ba. Shi bayarwa yake ba yana jiran in ya baka ka sakan ka masa ba, kuma yana azurta duk wanda ya ga dama komai ma zai baka in ya ga dama. Kuma in ya bayar fa duk abin da ya baka baya raguwa, abin da ke gare shi baya raguwa. Ya Ubangiji, ka ba mu daga cikin fadalanka. Allah, ka raba mu da rayuwar talauci da rashi. Ya Allah, kai ne mai azurta, kai ne khairur raziqin. Ya Allah Ubangiji, ka ba mu halal. Allahumma akfina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwaka. Ya Allah, ka ba mu abin da zamu ci na halal, inda zamu sha na halal, inda zamu sutura a jikin mu na halal, inda zamu zauna na halal, inda zamu hau na halal, komai namu na halal. Ya Allah, ka cire mana sha'awar haram duk yawanta, duk kwalliyarta, duk adanta. Ya Allah, kai mana ado da kwalliya da halal. Allah, ka raba mu da rayuwa ta kaskanci da tozarta. Abin da muka faɗa daidai, Allah shi ba mu lada. Wanda muka yi na kuskure ko tutum a harshe, Allah ya fi mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.